إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da azzikin sake hallara a majalisi da muke karatu a cikin littafin Kitabul Tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Littafi wallafar Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ati Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi alayhi rahmatullah. Karatun da muke yi mako-mako a wannan masallaci na tunawa da Sheikhul Da'wa Allah malaminmu marigayi a Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azhari Allah jikansa da rahama. Wannan masallaci yana nan bakin tashar Jankari a nan cikin garin Azhari ƙaramar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya. Yau muna 15/16 ga watan Rajab watan 17 shekarar hijira 1446 wanda kuma ya dace da shi ma 16 kenan ga watan 1 watan January miladiya shekara 2025. Dan uwa Malam Samin Bala, Allah ya kara masa kwazo da kokari, ya gabatar da karatu a satukan da ban samu halarta karatu ba, wa ajada wa afada a'anahu Allah wa saddada. Kamar yadda yake bani bayani, malam yayi karatu a farkon babin ma ja'a fi dhabhi li ghairillah, abinda yazo dan bayanin hukuncin ko haramcin yanka don wani Allah. Haramcin yanka don wani Allah, babi ya zo cikin yanka don wani Allah, haka malam ya ce. Amma abinda ake nufi haramcin yanka don wani Allah karkashin wannan babi, ani na yi gabatarwa a babin, sannan malam ya karanta mana ayoyi guda biyu da mai littafin ya kawo. Aya ta farko, fadin Allah madaukakin sarki, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kace dallai sallata da yankana da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin, ga Allah suke ubangijin halittu, la sharika lahu ba shi da abokin tarayya, wa bi dhalika umirtu kuma da haka aka umarce ni, wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon masu miƙa wuya su musulunci. Aya ta biyu, faɗin Allah madaukakin sarki, fasalli li rabbika wanhar, sai kai sallah domin ubangijinka, wanhar kuma kai yanka, ai wanhar li rabbika kuma kai yanka ma domin ubangijinka. Waɗannan ayoyi guda biyu malam yayi karatu a kansu, wanda baya bukatar mu koma baya don mu ce komai cikin abin da malam yayi. Allah ya saka masa alkhairi. Zan dora kan hadisin da ya biyo bayan ayoyin da malam ya kawo, hadisi daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah, la'ana Allah man la'ana walidayhi, لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وانا حديثي دقا سيدنا علي يدر الله تقال تبتع قريش يتشي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari, ya haddathani ma'aikin tsira alaihi salatu wassalam ya bani labari bi arba'in, da wadansu abubuwa guda hudu. To ya ilmantar da ni wasu abubuwa guda hudu, arba'i kalimat, kalmomi guda hudu. Kalma ta farko nan, abinda kalma take nufi anan jumla, ba kalma a wajen malamin nahawu ba, kalma a wajen malamin lugha. Don haka abinda ake nufi anan jumla, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun waɗansu zantuka guda hudu. Na farko, la'anallahu man dhabaha li ghairi llahi, Allah ya la'anci wanda yayyanka don wani Allah. Allah ya la'anci wanda yayyanka don wani Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa. La'anallahu man awa muhdisan, Allah ya la'anci wanda ya ba mabarnaci mafaka. La'anallahu man ghayyara manaral ardi, Allah ya la'anci wanda ya canza iyakokin ƙasa. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi ya ga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda muka ji, wato wasu fa'idoji ne guda hudu waɗanda suke ababi na tsoratarwa, ababi na wa'idi. Kusan shari'a ta zo ta da alwa'adu da alwa'idi. Alwa'adu alkawari da kwaɗaitarwa, kwaɗaitarwa da alkawari. Wanda ya yi kaza, wanda ya aikata kaza, zai samu lada kaza, zai samu daraja kaza, zai samu aljanna, zai samu matsayi kaza. Wannan alwa'adu kenan, kwaɗaitarwa da alkawari. Akwai kuma alwa'i, shi kuma tsoratarwa da barazana. Wanda ya aikata kaza zai gamu da fushin Allah, zai gamu da wutar Allah, Allah ya la'ance shi, ko Allah zai la'ance shi, ko ya kafirta da sauransu. Ko wanda bai aikata kaza ba, to babi na wa'idi. Duka waɗannan jimlolin guda hudu a babin suka faru. Yanka don wani Allah, zagin iyaye, taimakawa maɓarnaci da kuma cin iyaka, waɗannan duka laifuffuka ne guda hudu, kuma kowannen su kabira ce minal kaba'ir. Farawa da aka yi da maganar yanka don wani Allah, saboda shi ne mafi muni a cikin sauran, a cikin wannan laifuka guda hudu, shi ne mafi muni yanka don wani Allah, kuma shi ne yake da alaka da babinmu da muke karantawa. Duka laifukan guda hudu an musu, an tsoratar a kansu da hukuncin la'ana. Allah ya la'anci wanda ya yanka don wani Allah, Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa, Allah ya la'anci wanda ya ba maƙwarnaci mafaka, Allah ya la'anci wanda ya ci iyakar ƙasa. Wannan la'anar wajen fassara, ka iya fassara ta da an riga an yi, mai wannan laifin Allah ya ta'ala ya la'anci shi. Ka iya fassara ta da kuma addu'a ce. Kaga in ka fassara shi da an riga an yi babin khabar ne, in ka fassara shi da addu'a babin insha'i ne. Babin khabar, Allah ya la'anci wanda ya yanka domin wani Allah. Babin insha'i kuma, Allah ya la'anci. Sai da maka wani annabi alaihi salatu wassalam yana tofin alatsi ne. Allah ya la'anci wanda ya yanka don wani Allah. Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa. Allah ya la'anci wanda ya taimaki mabarnaci. Allah ya la'anci wanda ya canza ko ya ci iyakar ƙasa. To idan muka dauke shi a babin insha'i cewa Annabi alaihi salatu wasallam yana addu'a ne Allah ya la'anci. To addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gaba yake yin ta. Yasa idan yayi addu'a Allah yake karba? Allah baya mayar mashi da addu'a. Idan Annabi alaihi salatu wasallam ya addu'a Allah yana karba. Domin baya addu'a sai akan gaba. Baya roƙo sai abin da ya dace ya roƙa akan sa. Don haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa waɗannan la'ana, to karka raba ɗaya biyu cewa za a amsa masa, za a lahance su. Idan kuma ta fuskar labari ne, Allah ya la'anci wanda ya yanka domin wani Allah, Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa, Allah ya la'anci wanda ya taimaki mabarnaci, Allah ya la'anci wanda ya ci iyakar ƙasa. Kaga wannan ya zama labari ko? To labarin kuma daga bakin da baya ƙarya. Labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kulluhu sidqun. Duk labarinsa gaskiya ne. Uktubu anni kulla shay'in la yakhruju minni illa al-haq. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku rubuta komai kuka ji in dai daga bakina ne, ba abin da yake fita sai gaskiya. Haka la in ya bada labari, labarinsa gaskiya ne. Mun karanta a wannan majalisin daga cikin haƙƙokin Annabi sallallahu alaihi wasallama akan masu imani, akwai gaskata labarinsa. Haka idan ya ba mu labarin Allah ya yi kaza ko Allah zai yi kaza, to wannan yankan wuka ne hanya an gaba. Don haka idan mun ɗauke shi addu'a mai cice, idan mun ɗauke shi labari gaskiya ne, abin da ya rage mai la'ana. Abin da ake nufi da la'ana shine al-ib'adu 'anil rahma, nesantarwa daga rahama. Duk wanda Allah ya la'ance shi, to ya nesantar da shi. Man la'anahu Allahu faqad ab'adahu min rahmatihi. Duk wanda Allah ya la'ance shi, ya tsine masa, to ya nesantar da shi daga rahamarsa. Don haka abin da ake nufi da tsinuwa kenan. In an ce Allah ya tsine maka albarka, ma'ana kada Allah ya rahamshe ka. Idan an ce wani inan ne, ma'ana ya fita daga rahamar Allah. To shi yasa kaga kenan baka isa ka bada labarin tsinuwa ba, matukar ba wahayi ne bada labari ba. Baka cewa wani dai wani ai tsinan ne, wani ne wani ai la'anan ne. Kana cewa ba kenan an nesanta shi daga rahamar Allah. Ka je ka gani waye baka labari. To shi ne ma'anar tsima. Wasu sun ɗauka kawai da sun ga mutum a tambaɗe, sai su ɗauka tsinanne ne. Sai su ce ai wannan kan tsinanne ne, shi yasa ma yake shaye-shaye. Ai wannan wancan kan tsinanne ya ce, shi yasa ma take bin maza. Ai wancan kan. Kana da tabbacin cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya cire su daga listar rahamarsa? Ko ba haka ba? Tunda mun karanta ba karo ɗaya ba, ba karo biyu ba, akwai karuwa da ta shiga aljanna fi akhir mataf, a ƙarshen al'amarinta da ta ba kare ruwa ya sha, Allah ya yi mata aljanna sanadin wannan. Kaga kenan har da ta yi rayuwar karuwanci, ashe Allah bai shirye ta daga rahamarsa ba. Kaga ba ka ganin mutum a cikin wani hali na tambadewa da fajinci da lalacewa, ka ce wannan tsinanne ne. In ka ce tsinanne ne, kana ba da labarin abin da ke wajen Allah ne. Alhalin kai kuma ba ka da rekod, ba ka da hanyar samun wannan labarin da za ka dora. Da haka kuskure ne babba mu dinga ba da labarin da ba mu da haƙƙin faɗansa, ko akan abin da ya shafi junanmu, balle a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan idan ka fahimci me ake nufi da la'ana, to kenan fa idan ka ce wane Allah ya tsine maka, kowa ne kakkan Allah ya la'ance ka, ka zo da ita fuskar addu'a ba ta fuskar labari ba, to fa kana nufi kenan kada Allah ya ji kansa. Kuma idan mutum Allah madaukakin sarki ya cire shi daga rahamarsa, to fa kenan zai dawaba dindindin a cikin wuta. To abinda ake nufi kenan da tsima, Allah ya raba ka da Allah ya haramta maka aljanna, ya raba ka da rahamarsa, abinda ake nufi da tsinuwa kenan. So da yawa suna yin tsinuwa ba su san me ake nufi da tsinuwa ba, suna tsammaninsu waɗansu alamomin rayuwa su suke nuna tsinuwa. An ce wani bawan Allah ya tsine wa babban ɗansa sai ya kuɗi, wanda yake bin bayansa ma shi ma ya tsine masa, shi ma sai ya kuɗi. Na uku shi ma ya bin hanya sai ce to dan ubanka ba zan tsine maka ba. Ka gani? Sai ɗauka wato tsinuwar ce ta ja musu arziki. Da haka yanzu in ya tsine wannan ba zai arziki, sai ya gano a rashin tsinuwar shi zai sa ya talauce. To sai wasu suke yanzu kaga kenan ya ɗauka cewa tasirin tsinuwar a duniya ne. Tasirin tsinuwar a duniya ne, a'a, tasirin tsinuwa a lahira ne. Har wani idan an ga ya kasa yi abin kirki sai a ce kamar wanda iyayensa suka tsine masa. Akwai yiwuwar mutum ya zama ya samu tsinuwar amma duniya ba ta fare masa baya ba, ana masa talala. Akwai wanda kuma gashi nan a duniyance duniya ba ta yi masa daɗi ba, amma kuma daga ƙarshe a cikin littafin da ke wajen Allah zai dace da rahamar Allah. Haka tsinuwa wani al'amari ne da yake da alaƙa da mai da gobe kiyama. To kuma ya fi hatsari da yawa, saboda ba mu taɓa ganin lahira ba, ba mu shaida yaya take ba. Labari aka ba mu na gaibu, kuma imaninmu da gaibu yana da rauni, sai ya sanya yawanci abin da aka ce sakayyarsa a lahira ne baya ba mu tsoro idan na azaba ne, kuma bai cika sa mu marmari ba idan na rahama ne. Labari ne wanda baka taɓa ganinsa ba, baka taɓa ganin hakikaninsa ba, jinsa kake yi. So mutane sai suka fi son sakamakon duniya. Kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah. Allah ta'ala ya ce a'a, ku dai kuna son gaugautacciya ne, wato sakayyar nan gidan duniya. Shi yasa za ka ga mutum yana iya kashe maƙudan kuɗaɗensa daga gidajen duniya don ya hau mota mai tsada, don ya gina gida mai tsada, don ya yi kaza ya yi kaza, saboda wannan jin daɗin na duniya shi ya fi gamsuwa da shi. Don haka yana iya nitsa kuɗaɗe masu yawan gaske don ya sha ni'imar duniya. Amma ni'imar aljanna da ke labari ne yake giftawa ta kunnensa, ya taɓa ganinsa ba, ba zai iya sa maƙudan kuɗaɗe ya saye shi ba wannan jin daɗin. Yana jira a bashi shi kyauta. Sannan haka mutum yana gujewa kansa wahalar duniya ta duniya da zai iya, yana gujewa kansa wahalar duniya ta duk hanyar da zai iya. Kaga mutum yana sata, yana ha'inci, yana cin amana, ya karya alƙawari, ya ci hanci da rashawa, ya yi ƙarya, duka don ya wata wahala da yake ganin tana fuskantarsa ta rayuwa. Saboda yana da raunin fahimta akan wahalar lahira, inda bai taɓa ganin hakikaninta ba. To sai ya ƙoƙari ya ceci kansa daga wahalar duniya, ko da ko ta hanyar faɗawa cikin wahalar lahira. Shi ne yashtaruna alhayatad duniya bil akhirah, suna sayar rayuwar duniya da me? Da lahira. Lahira suke bayarwa su sayi duniya. Saboda yaya za a yi a rayu gudun talauci, gudun wahalar rayuwa, sai ga mutum yana faɗi tashi a neman abinci mai sallah ba, yana faɗi tashi a neman duniya, bai yi karatun addini ba, bai yi karatun alkur'ani ba, bai iya ba. ‘Ya’yansa ma ya biya musu maƙudan kuɗaɗe, suna koyon Turanci da Math da English, su ƙware a kan harkar boko. Zai kashe kuɗi ko nawa ne daga nan har bangon duniya zai kashe, amma ba su san ƙawa’idi ba, ba su san ahadi ba, ba su san ashmawi ba, ba su san kitabut tauhid ba, ba su san alkur'ani ba, ba su san kaza ba, kawai shikenan. Ko kuma yi ƙoƙari ya sa su a makaranta hadda, an sun yi hadda ƙur'ani shikenan. Kuma ba da haddar ƙur'ani kada yake musulunci ba. To shikenan ya gama da su. Sai kuma a ƙwarai a sanin ya za a yi rayuwa, duk saboda gudun kar a sha wahalar rayuwa. Rayuwa kuma da an faɗa mutu ta ƙare, ita wannan ɗin ta ƙare, kuma an ƙare shekarun a nemanta. Ita kuma sokuwa ce da an faɗa an mutu ta ƙare, ita ta ƙare. Wala Allah shekara 50 kai ko 60 ko 70 ko 80 ko 90 ko 100. In ka kwanta kuma baka san a kwance ma kafin a ce tashi shekara nawa za ka yi. Akwai masu dubban shekaru suna nan har yanzu ba a ce su tashi ba. Ko ba haka ba? To raunin yadda da hakikanin sakayyar lahira, ko ta daɗi ko ta wahala, yana cutar da mu a rayuwa. To shi yasa hatta tsinuwar da yawa suna tsoron tsinuwa ne don kar su galabaita a rayuwa, wanda kuma ba wannan ne ma'anar tsinuwa ba, amma suna tsoranta ne. Wani inda ya san tsinuwa ba za ta taɓa masa duniyarsa ba, za da ce an ga dama a tsinuwa. Akwai duniya waɗanda suke tsoron rantsuwa a kotu don gudun kan rayuwarsu ta taɓarɓare. A tsammaninsu rantsuwa tana lalata rayuwa, tana gigita mutum rayuwa, sai suke tsoron yin rantsuwa saboda tsoron kar su yi wahala a rayuwa. Inda sun san rantsuwa ba ta da wani tasiri a cikin rayuwar mutum, tasiri wani mai girma. Rayuwar da rantsuwa take tasiri, rantsuwar ƙarya take tasiri a cikinta, rayuwar lahira ne. Inda sun san cewa ba ta da wani tasiri, wani kabir tasiri a rayuwar duniya, da za su yi ta rantsewa. Saboda yawanci rayuwar duniya aka fi zaɓa, man tusiruna hayatad duniya. Allah ya ce a'aha, rayuwar duniya kuke fifitawa, kuke zaɓa. Wal akhiratu khairun alhalin lahira, kuma ita tafi alheri wa abqa, kuma ita ce rayuwa mai tabbata, ita ce rayuwa mai wanzuwa. Amma ɗan adam kullum ya fi damuwa da wannan rayuwar da yake. Allah ya kiyaye. Almuhim, ku fahimci me ake nufi da la'ana. La'ana shine al-ib'adu anir rahmati, nesantarwa daga rahamar Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki, muna roƙon ka sada mu da rahamarka. To yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun Allah ya tsine wa wanda yayyanka don wani Allah. Wanda yayyanka don wani Allah li ghairillah, me ake nufi da yanka don wani Allah? A muqaddimar wannan babin na ce muku karatu akan yanka kala biyu ne. Akwai karatu akan yanka wanda yake da alaka da tauhidi, yake da alaka da aqida. Akwai karatu akan yanka wanda yake da alaka da hukunce-hukunce, yana can babin fiqh. Dan haka a littattafan fiqh zaka tadda babin da aka yi shi akan as-sayd wa dhaba'ih, babi ne da aka kulla shi don bayanin hukunce-hukuncen farauta da yanka. A wancan wurin za ka ga ana maka magana ne akan karatun yanka, maganar hukunce-hukuncen zubar jini, da kuma irin gurin da sharaɗi ne sai an yanka shi, sai ya tsinke gabanin yanka ya yi da sauransu. Idan ba a samu sharuɗa da kuma ƙa'idoji na yanka sun cika ba, to yanka sai ya zama haramun. Amma haramun din na mushe, kun gane? Idan aka kaucewa hukunce-hukuncen yanka irin na karatun fiqh, sakamakon dabbar za ta dawo ta zama haramun ne, amma haramun din na mushe, ba za a ci naman ba, ta zama mushe. Inda shi ne yankawa ba a cajinsa da wani laifi, kun gane? Wannan kenan. To amma shi wancan yankan yanka ne wanda wato kamar da na faɗa yake da alaƙa da hukunce-hukunce. Shi kuma wannan yanzu karatunmu na yanzu, wancan yankan yanka ne da ake mai da hankali akan namansa, ake mai da hankali akan namansa, inda zai yanka iyalansa, yanka bakinsa, yanka ‘yan walima da sauransu. Da haka naman ake bukata, amma ba za a ci naman ba sai idan an samar da shi ta hanyar da shari'a ta tsara. Yanzu wannan kuma karatunmu da ake shi ne yanka da malaman tauhidi suke magana a kansa, shi ne wato yankan da ake yin sa domin girmama abun bauta, ko don tsoronsa, ko don kwaɗayin rahamarsa, don haka za a zubar da jini don girmama shi. Ba naman ne damuwa ba, shi nama ribar ƙafa ne, amma ba shi ne buƙatar ba. Irin yankan da muke na layya, asali ba nama ne buƙatar mu ba, wai kana al'ada ta sa mana jarabar naman, amma dai ba naman ba ne, bauta ce a zubar da jini. Yankan da muke na suna idan an yi haihuwa, yankan zubar da jinin bauta ne, ba naman ne buƙatar ba. Balle ma a yi ta rigima da mai jigo cewa namanta ne, a'a wane ne da sauransu, rigima da irin ta mata ta cikin gida. Yankan shi ne bukata, an gane ko? Shi yasa ma za ku ji ana dokoki akan ba a sayar da fatarsa, ba a sayar da naman, ba a kuma biyan mai aikin da wani abu na nama. Yankan bauta ne, saboda ka samu cikar ƙurba, cikar kusacinka da Allah Maɗaukakin Sarki, shi ne ba za ka sai da komai ba, ka zub da jinin ne saboda Allah, don haka ba za ka ɗauko duk ƙarancin abu ka ce za ka sai shi a jijiwa, ka sallama wa Allah, bauta ne. Sai dai sadaka ko kyauta, ko kuma ka ci, za ka ci haka yankan hadaya, wanda ya umra ko hajji dan zai yi hadaya, wannan zub da jinin shi ne bukata. Ki zama za ku ga alhazai, galibi alhazai ba su san ma yaya ake da naman ba, kawai hadaya hadaya, a yanka a yanka shi, kamar fidiya, abinda ake cewa fidiya, sakayyar wani kuri da mai harama ya tafka, duka wannan yanka ne da ake yi don kusatuwa zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki, neman kusaci, bauta ne. Kuma an gane? Don haka yanka yana da wato ababen lura manya-manya guda biyu a musulunci. Na farko, yankan nan don me za a yi shi? Idan ban bauta ne, to sai in bautar Allah. In bautar ba ta Allah ba ce ya zama yankan shirka, kuma ko da kuwa an yi bismillahi Allahu akbar aka yanka, sannan al'amari na biyu shine idan aka zo yankawa kuma a yanka da sunan Allah. Dan haka yanka domin bauta da kuma yanka da sunan Allah. To wannan na farko ibada ne, wannan na biyu isti'ana ne, neman taimako ne. Kin sa malaman aqida suka ce da za a ce ga dabba wanda aka yanka ta don wani Allah, don wani aljani ko don wani gunki ko don wani waliyi mai kabari, ga kuma dabba nan wacce aka yanka ta da sunan Almasihu, wannan an yanka don wani waliyi na kabari, wannan kuma ga ta an yanka ta da sunan Almasihu aka ce bismil masih misali sai aka yanka. Akwai halattaccen nama a ciki, kowane mushe ne ko kowane mushe ne, amma akwai bambancin laifi, akwai bambancin haramci, eh akwai. Wannan wanda aka yanka shi don bautar wani wali, don bautar wani wali, kuma shi naman haramun ne, mushe ne a karan kansa, sannan wanda ya yanka kuma ya bauta wa wani Allah. Wani kuma da aka yanka shi da sunan Almasih aka ce bismil masih sai aka yanka, shi kuma aka san kansa mushe ne, haramun ne, an gane. Amma wanda ya yanka shi kuma ya yi shirka, ma shirka sa karamar shirka ce domin isti'ana ce. In ka ji bismil kaza neman taimako ne, wancan shirka ce ke fitarwa daga musulunci, wannan kuma shirka ce karama. Sai ya zama shirkar wancan da aka yanka don wani Allah ta fi girma akan shirkar da aka yanka da sunan wani Allah. Ina son a bambanta wannan. Kuma an gane. Don haka yanzu misali mu ɗauko yankan Kirsimeti. Yankan Kirsimeti, rago ko taure da aka yanka shi saboda Christmas, a kwantar aka yanka saboda Christmas, wannan yankan yankan ibada ne ko yankan nama? Yankan ibada ne, yankan ibada ne, yankan ibada ne. Taqarrubi ake yi, ana taqarrubi ne, ana kusaci ne zuwa ga shirka da wannan yankan, saboda yanka ne da aka yi shi don murna da farin cikin Allah ya haifu, tsarki ya tabbata a gare shi, ana murna da farin ciki na haihuwar da Allah ya yi, ya haifi Isa, Allah ya tsarkaka daga abin da suke faɗa. Dan haka sai aka yanka don girmama wannan haihuwar ta Allah subhanahu wa ta'ala, amma ya kuluna uluwan kabira. Dan haka danganta wa Allah haihuwa ko danganta masa wani Allah a tare da shi, dukka wannan shirka ce, babin shirka ne. Allah ya bai da mai da shariki. Dan haka ta wannan iska sai wannan yankan ya zama yankan bautar wani Allah, yankan bautar mushrikai, kuma sun yanka ne don wannan munasaba. Ji wani yana mai da martani a wani malami, yace to shikenan su ma kenan du yankan da musulmai suka yi a lokacin sallar layya, to kenan su ma mushe ne. Ja muka ba mushe bane, ba mushe bane, ga mun yanka da aka yi shi don Allah. To almuhim kaga idan haka ne, idan yanka ne don wani Allah aka yi shi, to kenan ko da an ce bismillahi Allahu akbar aka yanka yankan zai halatta awwa abin to na wannan abu ko da an ce bismillahi Allahu akbar aka yanka taurin kirsimati naman zai halatta me yasa ba zai halatta ba to na bautar wannan Allah to shi yasa da kafin sunna ta wayar da kan mutane muna yara mun jadda kristocin da suke zaune a tsakankaninmu suna ba wa limamanmu da makota suna yanka musu tauren Christmas saboda an ce musu musulmi ba sa cin yankan Christmas din saboda su suke yankawa sai su ba wa makotansu musulmi ya yanka don kowa ma ya ci don naman ya halatta kaga ilimi da ke kai ga a fahimci ina matsalar take ba an bar jaki ana dukan tanki to ashe dukkan maganar ɗaya ce ko musulmi ya yanka ko kafiri ya yanka ai ma matsalar ba ta yanka ba ce inda matsalar ta yanka ce in an koma alqur'ani ai ya halatta in sun yanka mu ce ko ba haka ba lokacin ma gashi karatun a kurkusa ma wannan kam amma saboda lokacin ilimi bai fansama ba masu ilimin suna zaune a waje ɗaya sai an je an same su a koyi karatu Allah ya saka musu da alkhairi kafin ilimi ya fansama abin a kusa yake amma ba a sashi ba dan haka sai ya zama sai ake tsammanin cewa duka sanadin na yanka ne kuma sanadin ba na yanka ba ne sanadin na domin me aka yanka ke sa yawanci fatawoyin da suke zuwa yanzu a lokacin Christmas da ya gabata nan yawanci tambayoyin da suke zuwa daga ji ya halatta ci abincin Christmas ya halatta ci abincin malaman da suke fatawa akan cin abincin Christmas akwai waɗanda ba su gama sauwara mas'alar ba wani sai ya ce ko kana ya ci sai hujjarsa ai an ce اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم تيتمك أي حجة حجة الشيء أن حلت تسين ينكر تيك حجة دولا كادا بيئي لغير بي مسألة ربا وكادا وانا نكوه كان جنسا أن تيك توك نكوه كبش كتالك كوكما وننسيك جياتي غبا دي بدا أتبا gaba ɗaya ba za a ci ba yasa gaba ɗaya ba za a ci ba ai dukkan abincin kirismati haramun ne sai ya diban karama ko jawabi shi ma bai sawara abun ba amma da yake kokarin bambance maka yanka da wani abin da ba yanka ba su biki su halawa su waye kamar yadda su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a baya suka yi wannan bambance-bambancen da tantancewa wannan shine masa ilimi ita ce hanya da aka bi da ita ta tantancewa shine an sawwara abu an tantance shi an fitar da haram an fitar da halal jama'a an gane don haka abincin kirismati yanka ne kawai zai yake haramta yankan da suka yi tantan shi ma inda a ce makotan ka sai wa suka yi a ma'auta sai naman suka yi ranar Christmas aka ɓararraka a cikin abinci kaga ba ka rike da wannan nama inda kun fahimci abin da nake faɗa ba ka rike da wannan nama saboda wannan yankan na Christmas ne ba na Christmas ne ko ba ka rike da naman shi ma za ka gurgura baka da matsala shi da biskit duk daya wajen hukunci ba wajen daɗi ba Allahu a'lam to wannan kenan to dukkan wanda yayyanka domin wani Allah ko dan murnar haihuwa murnar jingina wa Allah haihuwa ko dan girmama wani gunki ko wani wali wani kabari ko wani dutse a zubar da jini don ganin girman wani kabari, a zubar da jini don tsoron wani aljani, a zubar da jini don wani bukata a wajen wani aljani, irin yadda bokaye suke, ko a ce a yanka bukin taure, aljanu su zaɓi abin da suke so a yanka musu, wannan wai don ana da bukata a wajensu. Kamar yadda don kana da bukata a wajen Allah madaukakin sarki, ka bauta masa kana son wannan bukata, to haka su ma kana da bukata a wajen sai ka bauta musu saboda ka samu bukatarka, raja'i kenan. Ko kuma saboda tsoron bauta musu, saboda tsoronsu, kamar da kake bauta wa Allah kana mai tsoronsa, wannan bauta ce. Haka dukkan wanda yayyanka don wani Allah, to Allah madaukakin sarki ya la'ance shi. La'anallahu man la'ana walidayhi, haka nan Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa, ya zagi iyayensa. Yaya mutum zai zagi iyayensa? Babu ko shakka, musamman ga wanda yake rayuwa a wannan zamanin da yara suke shaye-shaye, to ba za ka yi mamaki ba hatta zagi na kai tsaye, ba za ka yi mamaki ba cewa za a samu a yanzu cikin matasanmu wanda zai zagi uwarsa ko ya zagi ubansa kai tsaye direct, ko ta zagi uwarta ko ta zagi ubanta kai tsaye direct, saboda tantiranci. Ba za ka yi mamaki ba a wannan al'ummar idan an samu. Amma dai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce minal kaba'iri an yashtuma rajulu abahu, yana daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya zagi ubansa. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, kaifa yashtumu rajulu abahu, iyaye mutum kuma zai zagi ubansa? Wato wani abu ne wadda yub'ad, za a gan shi nesa, abu ne mai wahalar yi iyaye ma. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yashtumu abar rajuli wa yashtumu abahu, ko yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu, wa yasubbu ummuhu wa yasubbu ummuhu, mutum ya zagi uban wani shi ma wancan din ya zagi ubansa, ya zagi uwar wani shi ma wancan din ya zagi uwarsa, dan kuka mai jawa uwarsa jifa kenan. Dan haka kenan menene haƙiƙanin mutum ya zagi iyayensa? Shine ya ja musu zagi, ya ja musu zagi ta hanyar ko dai ya yi zagin arama a kansu, ko ta hanyar ya yi wani aikin ganganci da zai ja musu zagi. Domin an faɗi ya zagi uban wani a zagi nasa, saboda ita ce hanya wato mafi saurin jawa iyaye zagi, shine kai zagi. Amma akwai wasu hanyoyin da ake jawa iyaye zagi ba sai zagi ba, to su ma dukkan ne da saninka da zaɓinka ne, to duka su ma sun shiga cikin me, sun shiga cikin zagin iyaye, ka jawa iyayenka zagi. Kaga kenan kai din nan abu da za ka samu kanka ka zama wakili na mutuncin iyayenka, ka tsare musu mutuncinsu, kar ka yi abin da zai sa a zagi mahaifinka ko a zagi mahaifiyarka. Abu yadda ka samu kanka ka tsare musu mutuncinsu, ka zame musu garkuwa, ka zama shamaki tsakanin mutane da mutuncinsu, ka kiyaye musu alfarmarsu, sai dai ka ja musu albarka. Domin idan kai abin kirki, kai abin a yabe ka, a yi maka fatan alheri, to za ka ji ana haɗa hadda iyayenka. Kamar yadda bisa al'ada akan yi mutum addu'a hadda iyayensa ta alheri, to haka ko wani lokacin bisa al'ada akan zagi mutum hadda iyayensa saboda mugun halinsa, to ba iya kaɗai kai zagi ba. To kaga in dai za a ce ka jawo iyayenka zagi shine ka zage su, to ina ga a ce zagin nasu kai kai tsaye?
kaga wannan mun babu aula bane fita ba wanda ja musu zagi yayi amma aka ce ya zage su to ina ga wanda kai tsaye zagin nasu yayi wanda ba za a rasa ba a wannan al'umma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zama haka tsinanne ne ke mutuncin yayi la'anan kun hawa muhaddisan haka Allah ya tsine wa duk wanda ya ba mafaka wa mabarnaci duk wanda ya taimaki mabarnaci ya bashi masauki ko ya bashi maboya ko kuma ya hana a dauki mataki a kansa mabarnaci ne yayi kisan kai ko yayi sata ko kuma yayi wani nau'in ta'addanci shi kuma sai yake daure masa gindi sai yake tare shi sai yake bashi kariya ko ya hana ma a gano shi yake ya gano ya san shi yake amma sai ya hana a gano shi yake ya rufa ya koyi idan ya daga ya buda za a gane amma sai ya rufa sai ya koyi to dukkan wanda ya san cewa ya rufa mabarnaci asiri to mabarnacin nan wanda yake cutar da al'umma wanda yake keta alfarmar bayin Allah kuma ka rufa masa asiri to ka sani cewa ka dauki dalaba gammo domin ka ba mabarnaci mafaka sinuwa ce akan irin wannan sana'ar taka masa madogara in ka gani ka kauda kai baka fada ba wannan daban amma ka gani kai kake karewa kai kake tarewa kar a gane shi kar a same shi to wannan ka sani cewa ka taro mace domin ka shiga cikin rigimar da ba za ka iya dauka ba rigima ce da Allah subhanahu wataala wasu suka ce la'anan mahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya ba mabarnaci mafaka kamar yadda na yi bayani wasu kuma suka ce muhdasan la'anan mahu man awa muhdasan Allah ya la'anci wanda ya ba wa bid'a mafaka muhdasan abin da aka kirkira aka ɗebo aka kawo mutane aka shigar da shi a addini shine muhdas kirkiraren abu fararen abu a addini sai ka zama kai ne dan kwangilarsa kai ne mai taimakon bid'a kai ne mai karfafa bid'a ku ne jagororin bid'a ku ka daure mata gindi take ƙara numfashi ku kuke ƙara haɓaka ta kuka sa ta wato tai kaka gida ku kuka yada ta kuka yi mata gata wasu malamai suka ce abinda ake nufi kenan duk wanda ya kaure wa bid'a gindi to shi ma yana cikin tsinannu ta yaya shi ne to ya zama dillalin tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ha'inci da rage ya zama jagora ko dillalin tuhuma wa ake tuhuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tuhuma akan me yayi ha'inci sakon da aka bashi bai gama isarwa ba ya koye ya gaza a gurin babbar matsala ce haka duk wanda ya yadda da bid'a ya bata gurin zama ya daure mata gindi to yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'inci haka Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi ya faɗa duk wanda ya zo da wata bid'a yana ganin aikin ƙwarai ne to kar ya ji da wai cewa yana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da ha'inci a manzancin da aka bashi wa hasha an yakhuna Allah zalla sallama Allah madaukakin sarki ya tsare shi a ce yayi ha'inci cikin sakon da Allah ya bashi haka dukkan wanda amma abin da ya fi shahara muhdisan wanda ya taimaki mabarnaci ko ya ba mabarnaci mafaka Allah madaukakin sarki ya la'ance shi amma ai ba mai laifi mafaka laifi ne ko in za a ce yan sanda suna neman mutum wanted zuwa a jallo in za a ce ana neman Bellator amma na gidanka a ce kai ne ka aje bella turji a gidanka. Ai na ji ana neman sa ko? Ko ba neman sa? Yanzu wani sai ya ce da ana neman sa ai da an same shi. Ni ba ni na kwada ba. Ya ka ce kai ka aje shi yana gidanka. Daga gidanka yake fita ya je shi accommodation din sai ya dawo. To sai aka gano a ce kai ka aje shi. Sai amma sallama a karfe shi. La'allahu man ghayyara manar al-ard. Allah sallama yace Allah ya sinewa wanda ya canza iyakar kasa. Manar al-ard ay ma'alimaha wa marasimaha. Tuhumul ard. Haka zo a wata riwaya. La'allahu man ghayyara tuhumul ard. Allah ya la'anci wanda ya canza iyakar kasa. An ce ma'ali alamomi ko marasim alamomi sune manar. Malamai sun fassara wannan guri da ma'ana guda biyu. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da manar al-ard sune alamomin iyaka, beacon, alamomin iyaka na kasa, ko beacon, ko jema, an gane ko? Yawwa, ko kaba, ko kano, ko wani abu da aka yi iyaka da shi a gona ko a fili, sai ka tumbuke, sai ka rushe, sai ka matsa, sai ka ƙara girman naka. Sawabun na wani ka shiga, ko kuma haƙƙin bayin Allah ka shiga kan hanya, duk ɗaya ne ka canza iyaka. Wasu suka ce abin da ake nufi kenan. Wasu kuma suka ce manar al-ard ma'alim al-ard yana nufin alamomin da mutane suke ganewa idan suna tafiya. Za su gane cewa sun iso wuri kaza, za su gane cewa nan an kusa kaza, an kusa kaza. Kamar yadda a zamanin yanzu muke da alamomi na kilometers. Alamomin kilometers da rubutun gari da waya da sauransu, alamomin tafiya wanda mai tafiya yake kewa da su, yake karanta lissafin tafiyarsa da su. Wasu suka ce wannan ake nufi duk wanda ya taba, duk wanda ya canza, duk wanda ya bata yana cikin tsinuwar Allah. Ka kaga wasu posters suke manna. In ka ga dama karka je, kar Allah ya sa kai sagarin da zaka je in sai ka gane. Sai su manna posta kawai. Wasu kuma karfan yana kusa da garin sai su tumbuke su ture shi. A harguwar zanga-zanga ko a harguwar siyasa kawai shi kenan sai su bata, sai su lalata. To kaga tunda mana yana ɗaukan ma'anar ma'alim da marasim, to duka zai ɗauki ma'ana biyu. Duk wanda ya canza wa hanya hayyacinta, duk wanda ya tumbuke wata alama da mai tafiya zai amfana da ita a tafiya, ko kuma ya tona shi a kan hanya, ko ya tona taya a hanya, duk wanda zai wuce sai ya yi girr, ya ji ba daɗi, ko da gangan ya ƙona hanya saboda ransa ya ɓaci yana zanga-zanga. Duk wani abin da za a yi a cutar da mai bi ta kan wannan hanyar yana cikin ma'anar canza mata alama, canza mata hayyaci, sannan kuma aka canza iyaka. Mafi muni kenan. Shi hadisi ya zo ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce dukkan wanda ya ci ƙasa da zalunci, dukkan wanda ya ci ƙasa da zalunci ranar alƙiyama za a ratayo masa daga ƙasan bakwai. Za a rataya masa, ratayawa kuma irin nau'in wuta. Musan duk abin da za a yi wa mutum sarƙa da shi a lahira, in dai na azaba ne to wannan sarƙar ta wuta ce. Kuma za a yi wa mutum wannan ɗaukanin, wato wannan ratayar ta azaba tun daga ƙasan bakwai. Kaga mutum yana ganin ya ci kunya uku ko ya ci kunya huɗu, bai san har ƙasan bakwai naka ba ne. Shi abin da ake nufi. ko ku da kasai fili zaka tona rijiya an ce ka biya kudin kasan kada kuma biya kudin ka iya shagalinka idan rijiya kake so mai gaba bakwai takwas goma ta bada ruwa ba mai hana ka idan bohol kake so mai gaba 20 da 50 da a samu ruwa ba mai hana ka in kana so kai so ruwan kasan bakwai ba mai hana ka kai ta zara fai naka ne ka dan kasai 50 by 50 far kasan bakwai naka ne ka kasan bakwai ka saya eh naka ne da wannan hadisin tunda a lahira za a ratiya wa azzalimi har kasan bakwai ya ci maka ne har kasan bakwai eh to ba sai wannan kunya ukun kawai ya ci ba har kasan bakwai ya ci babako daga nan za a cicci buwa ratiya masa ratiya na azama to haka da kuma saman 50 ba 50 din kuma naka ne fa eh har saman bakwai 50 by 50 din da ka saya sama ma naka ne shi yasa baka neman izini idan zaka upstairs sai dai izinin hukuma nan kuma ba na mallaka ba ba na mallaka ba a na gudun cutarwa ba a koina ake upstairs ba kuma dan ba naka bane sai dan cutarwa kaje ka samu gidan wani talaka ban dakin sa a bude sai kuma kaje kai dakuna a sama kai wunduna yara suna leƙan mutane a ban daki kaga babu adalci a ciki ko to ba dan wurin ba naka bane sai dan cutarwa amma idan wurin ana iya yin upstairs idan manyan birane ne da ake yin upstairs to shikenan za kai ta ginawa ya kudin ka iya shagalinka ko jama'a duk wanda ya ci iyaka tsinanne ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana dauki abin da sauki balle su rika yin wayo duk shekara in yazo huda sai ya kara gaba duk shekara in yazo huda sai ya kara gaba yana ganin yana kara gonarsa bai san yana kara kansa sarka bane kana alkiyama Allah ya kiyaye muslimi ya rawaito wannan hadisi na karshe عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد وانا حديث من سامو شدق طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي طارق بن شهاب ابن شهاب ما لم يسني سعباني أكن شي صحابيني كوشي بصحابي بني wasu suka ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai ji hadisi da gare shi ba wasu suka ce ya gan shi ya ji wasu suka ce a tabi'i ne bai ma gan shi ba to kaga idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji hadisi daga gare shi to magana ta kare idan kuma ya ga ma'aiki alaihi salatu wasallam amma bai ji hadisi ba wanda wannan ya fi shahara to nan kuma mursali ne na sahabi mursal na sahabi kuma abun karba ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dakhala aljannata rajulun fi dhubabin wani mutum ya shiga aljanna ta sanadin kuda wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin wani mutum kuma ya shiga wuta sanadin kuda a'a قالوا سكتي وكيف ذلك يا رسول الله ابو ماماكي يا ماكين الله يا هكا wannan ya shiga aljanna saboda guda wannan ya shiga wuta saboda guda qala sai yace mar rajulani ala qaumin lahum sanam wasu mutane ne guda biyu suka gitta ta wajen wasu jama'a lahum sanamun wannan jama'a suna da wani gunki. Asali sanam suna ne ga sassake da aka yi shi akan kamanni na halittar Allah ko mutum ko dabba wanda ake bautawa, amma yakan zo yana nufin duk wani abin da ake bautawa da ba Allah ba, yana mai yarda da a bauta masa. Wasu mutane guda biyu suka gitta ta wajen
da suke da wani gunki. La yajuzu ahadun hatta yuqaddiba lahu shay'an, babu wanda zai wuce ta wannan gunkin, babu wanda zai wuce wannan gunkin hatta yuqaddiba lahu shay'an, har sai ya kusantar masa da wani abu. An san kusantarwa ko bauta? Kusantarwa ba kaiwa kusa da shi ba, bauta neman kusaci, har sai ya bauta masa da yankan wani abu. Faƙalu li ahadihima, sai jama'an nan suka ce wa ɗaya daga cikin waɗannan mutane masu wucewa, ƙarrib, suka ce masa ka kusantar, ma'ana kayyanka na bauta. Kayyanka na bauta, ƙala laysa indi shay'un uqarrib, ya ce babu wani abu a wajena da zan kusantar, wanda abin da zan yanka. Ƙalu lahu, suka ce da shi ƙarrib walau dhubaban, suka ce ka yanka koda kuda ne, koda kuda ne ka kusantar da koda kuda ne ka bayar ta mu a daiya abin da kai. Fa qarraba dhubaban, ya ka samu kuda zai kusantar da kuda. Fa sallau sabilahu, sai suka bi sa suka shi mutum ya shi ke ka ti jarraba. Fa dakalan nar, sai shi wuta. Wa qalu in aka, sai suka ce da ɗaya kuma qarrib, suka ce to kai ma bismillah. Wa qala, sai yace ma kuntu bi qarriba li ahad shay'an duna Allah azza wa jalla, ni da kuke ganna bazan yanka komai ga wani ba ba Allah ba, ba wanda zan bauta wa da yanka in banda Allah mahubari marabarci. Wa darabu qulubahum, sai suka sare biyansa suka kashe shi kenan. Wadakalan nawa, wadakalan jannata, wadakalan jannata, sai shiga ta aka ba shi aljanna. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi, kamar yadda aka ji shi a babu lokaci da za mu ran bibiye shi da masayin da suka rage na wannan babin, sai Allah ya kai mu ranar gaba insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ya rawaito su ki kara shi ga da Allah.
Wannan yake yana baraka addu'a ta ga uwa masu sauraro, yana so zai reservation na makaranta da Allah ya bashi iko da dama, sannan kuma yana fara addu'a Allah ya bashi dama ya yi aure domin kare kansa daga faɗawa da kansa. Allah ya rahoto ke iya mafatinka ya ba ka ikon inspiration, kuma ya ba ka ikon aure, ya tsare ka daga dukkan damuwa ta kuɗi ko kuma ta mata. Sannan wannan kuma ya ce wanda ya shigo masallaci yana nufin zai yi sallar a bawati ga kuma tahiyatul masjid, to zai yi su daban-daban ne a kafinta ba ne ba? Ai, rawati ba daban take da tahiyatul masjid ba, wato gaisuwar masallaci. Ita gaisuwar masallaci an ce mata gaisuwar masallaci ne lokacin da mutum ya shigo masallaci ba wata sallah, to sai ya yi gaisuwar masallaci. Amma lokacin da mutum shigo masallaci akwai wata sallah kamar ita ratibar da ka faɗa, ko kuma ya samu ana sallar farilla, to shi ke nan wannan ita ce gaisuwar masallaci. Ko sallar farilla mutum ya samu, kuma kai ba za ka yi tunani ba yanzu ka shigo ana sallar farilla, akwai malamin da ya ce maka in an gida da sallar farilla ka tashi ka gaisuwar masallaci? Ina jin baka daba jama'a in ka riga ka yi sallah kowace iri ce, shi ke nan. su ta ce sallar ta kai ta gaisuwar masu lalata yana so a jakunan matasa wata gaisuwa ake bayan an yi musabaha to sai ka ga hannunsa a hannunka ya rike ya je har ina ne to har kas ne ko har ina hakan wata sabuwar gaisuwa ce to mahimci ne kake da shi mahimci ya gaisuwa da kake da shi muhim dai gaisuwa a musulunci musafa a hannu da hannu ne haka a gaisa shi kenan sai ba wani abu ƙari haka yana son ƙarin haske a kan karatu da aka yi aka gabatar duk abin da aka ba da koda ba nama ba ne a ranar kirsimeti to suna buƙatar ka taya su murna na kalmomi sannan kuma idan ya kasance an kawo maka nama za ka sanar musu cewar kai ba ka ci saboda kana da fahimta a kan haramci ko ka karɓa ka yar ba laifi in an nuna muku fushi da wannan ranar to gaskiyar magana dangane da wannan matsala ta kirsimeti ga wanda yake rayuwa da waɗanda ba musulmi ba a yadda yake rayuwa al'amari ne mai sauƙi amma ake ɗaukar sa da zafi da tsanani mun kuma saboda wani ƙauyanci irin namu duk lokacin da abin ya zo an dinga tambayoyi ke ka kasa gane mai mutane ke su ɗin nan kiristocin nan sun san su kiristoci ne musulmi sun san masallaci wuce zuwa suke zuwa coci sun san ba ma zuwa coci mun san ba sa zuwa masallaci haka ake zaune yau ba sai ka nuna wa krista ɓacin ranka da kirist da coci ba ya san ba ka yi haka ba sai ka nuna masu ɓacin ranka da kirist da coci ya san ba ka yi already sun san ba ma yi sun san ba sabgar mu bace ba to amma wani lokacin yadda za a kyamaci abin sai ana yi babu da'awa a ciki babu da kisa kwanan nan wani malami da ya hargitsa abubuwa ya ta kan arna ne wanda ya kaza ma arne ne wanda ya kaza ma arne har su ma suka fasata su ma suka ɗauki kuma suka tallar saukar su kamara kuma suka yi ta martan to a tun da shekaru da ake rayuwa su san ba ma yi amma ba su taɓa wani martani ba amma kalmomin mu suka jawo a suke yi martani wanda irin wannan shi yake ɓata zamantakewa yana ɓata zamantakewa ya kullo da waɗansu abubuwan da kwata-kwata da babu su a ƙasa su fito fili su zama fitinawa ba kuma daidai ba ne to idan kana tare da mutum kirsimeti idan baka taya shi murnar kirsimeti ba ya san ta ne ya san ba sai ka ce masa kai arnan banza mu ka san ni ban ba ruwa ba wani haƙi ko ba ba ruwa arnan banza ma ya ce sai ka masa kai ba shi ne ba ruwan ka ai 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 kikin ba a wajen idan ya ɗauko abinci ya baka inda naman nan yanka ne abinci shinkafa ne da miya to ba naman za ka tsinci ka ci shinkafa da miya ba eh ai shinkafa ta ba
shi ba da miya
ta ko
ta goya
da siya ta ba nan za ka
yi cin buri
eh an ce yana cin kare ce shi ba ya cin kare yaran su ne suke cin kare yara da suke cin kare kuma yayi su daina su ji in sun hura wutar su ne dai sun dora karan su shi ma ya mutu ka tsasa a jefa masa shi ba da cin kare ba amma ga ta wasa shi ta fashe shi ma ita ma mutu ta ake kuma ita ma ta fashe ne da karan ya fashe sai a bi kota ba da haka ba a tayar to ba za ka ci ba za ka ci shikenan sai ka zubar da shi ai naman idan najasa ne ai ba halaka ka ba wa ne kuma sai ce to za mu iya ba wa wasu ko yara ko muqaddam ne za ka ba wa yara ai najasa najasa ne ba zai ci ba ya zama kwata ko kuma ba a gaban sa ba yana baka kuma kawai zai kai aka shika tutun shi ba kwana mushi ka ne mutum Allah ya ba ka zo mun tuki wannan da ba ta saboda ba wai tsoro ba ta awaci ai so muke zaman ya sa su fahimci musulunci su yi ai wasu muke su ta yin kafirci shine ya kai shari'a a kotu alƙalin ya gano cewa yana da gaskiya amma ya ki yankewa hukunci yana yawo da hankalinsa sai daga baya wasu na kusa da shi suka ce ya nemi wani abu ya bashi a matsayin cin hanci to ya halatta ya bashi wani abu ko bai halatta ba wato dan haƙƙinsa ya fito ya halatta ba ka ja masa Allah ya isa idan bai ba ya halatta ka ɗauki wani abu ka bashi don ya baka haƙƙin ka ya rage tunda an gano gaskiya an gane ka ne mai haƙƙi idan za a sauke nauyi a sauke nauyi in kuma za a sauke nauyi ba ka juya ka yi tafiyar ka haƙura da wannan haƙƙi eh ka roƙi Allah maɗaukakin sarki abin da ya bishi a gare ka ka kuskura ka bada cin hanci don kana neman wani haƙƙi ka haƙura da shi ya kuma kare gari akan abin da za ka ɗauka idan wannan abin da ka faɗa da gaskiya eh ma to wasu da yake sun gaya masa ya nemi wani abu ya bashi wala'alla kuskura fahimta a kai masa alƙalin mai yiwa aka zo aka tura ka akan wannan fahimta wani kuma ka je gaba da bashin maka ka jefa maka cikin fitina eh yiwa ba wannan ne a gabansa ba wannan yake lissafi wasu abubuwa yake lissafi kai da kake ganin yawo da hankali ne